Haɗa wannan wuri ne duka don mu girmama waɗannan yara, kuma mu girmama iyayensu, mu taya su murna, sannan kuma mu yi musu addu'a ta alkhairi. Na farko ina godiya ta musamman ga shi ɗan uwa da addu'a mu'assis kuma mudiru wannan makaranta ɗan uwa Fadil Sheikh Al-Hadid, masanin Al-Qur'ani wanda yake gangaren na Al-Qur'ani Sheikh Ahmad, mu'assis na wannan makaranta. Muna fata Allah ya maka jagora, ya riko da hannunka, Allah ya sa ka shuka alkhairi a wannan wuri. Addu'a ta musamman ga malamai na wannan makaranta da suke taimakawa shigan uwa, suka rike amanar wannan makaranta, kama da shugaban makaranta zuwa ga sauran malamai, suka yi ta wannan gwagwarmaya. Yau gashi abin da kuke yi ya bayyana, duniya ta gani kuma ta tabbatar cewa kun saka Allah a cikin aikin ku, kuma aiki da amana ya tabbata, Allah ya saka muku da alkhairi. Ni kam ina jin labarin wannan makaranta, kuma na san da ita, na san dai duka bata wuce shekara da budewa ba kuna makamancin wannan, amma Allah shi ne shaida. Ban taɓa tsammanin an yi wani abin ƙoƙari har da ya kai haka ba, a wannan gajeren lokaci, a wannan 'yan watanni. Yanzu yaran nan suka zo suna presentation da taqdim na khutuba da kalimat, nake tambaya nace yaran nan yanzu a makarantar nan suke karatun nan, kuma malaman da suka koyar da su a nan suke? Aka ce min wallahi malam a nan suke. Mu gaya wa kanmu gaskiya, mu yi wa kanmu adalci cewa lalle makarantar nan ta yi ƙoƙari, kuma Allah ya mata arzikin malamai na gaske. Ina ta ƙoƙarin, ina bibiyan kuɗuban yaron nan da kalmar yaron nan da ya yi, in ji ko akwai wani kuskure ko na larabci ko na tarkibi ko rawar hadda ko riƙe abin. Wato yaron nan jikinsa a sake yake barar da wannan abubuwa da ya haddace a ƙwaƙwalwarsa. Yanzu wannan yaron yana wannan shekarun ya iya yin wannan, yaya nan gaba idan ya shekara goma yana karatun nan ya zai zama? Kuma yanzu huduba da yaron nan ya gabatar, ina tabbatar muku wallahi akwai masallatan juma'a da yawa da muke zuwa sama da mutum 1000 suna bin limamin sallar, wallahi hudubarsa ba ta kai wannan kyau ba. Mu gaya wa kanmu gaskiya, da yawa daga cikin wasu rububin ayyuhannas shi kadai za ka ji, ayyuhannas ita kadai za ka dinga ji, sauran bayanan ba a jin. Amma ka duba yadda yaron nan yake fito da abubuwa, ya jawo aya, ya jawo hadisi kansa tsaye, wannan yake nuna cewa inda iyaye za su ba da cikakken haɗin kai ga makaranta da malamai da tsarin karantarwa, wallahi za mu fitar da manya-manyan malamai wanda a duniya sai an san su. Rike waɗannan yaran, a ci gaba da karantar da su, a ɗora su a irin wannan tarbiyyar, shekaru kaɗan za ka ba su, wallahi malam sai sun zama abin buga misali a ƙasar nan gaba ɗaya. So ina taya ku murna hukumar wannan makaranta, ina taya ku murna al'ummar wannan unguwa da wannan gari na Kaduna, dangane da wannan babban alkhairi da ya sauka muku na samu wannan makaranta ta Tamayyuz, wanda alhamdulillahi aikinta ya bayyana kuma ƙoƙarin ya bayyana. Abu na biyu daga cikin manufofi na da'awarmu da karantarwarmu, mu ba wa yara, mu ba wa matasa, mu ba wa iyaye, mu ba wa manya ilimi, ingantaccen ilimi. Wannan ilimin kuma guda biyu, da ilimin addini na musulunci da kuma ilimi na zamani. A bayar da shi ilimin zamanin a ingance ba a gurɓatance ba. Yaro yayi ilimin zamani amma yana da tarbiyya islamiyya. Mu ba mu aminta mutum ya zauna bai nemi ilimin duniyar da zai zauna a cikinta ba, ilimin duniyar da zai rayu a cikinta ba. Ba mu gamsu da wannan ba, don dole sai an haɗa guda biyu, a ina addini a matakin farko wannan za a je har kabari zai amfani a duniya kuma zai amfani a lahira sannan a koya wa yara ilimin nan zamani su tashi da wayewa mutum a ganshi da addini kuma da ilimin zamanin ba ya zama ana cin duniyar ana yin wasu abubuwa a duniya ana cutar da addinin su ma bai san ana yi ba yanzu ku duba yaran nan irin turancin da suka zo suna yi ni sai da nazo ina ta kokarin kwatanta wai tsakanin bakin yaran nan da malamin sa mai gabatarwa wai waye turancin ya fi zama ne ma a bakin sa ku yi hakuri fa ko kuka koya musu amma zaka iya koya wa yaro ya zo ya tsallake ka ba cewa ne sun fi ku ba amma dai karatun nan naku ya yi kyau kwarai da gaske kuma karatu ne wanda alhamdulillah ba ƙarya bane ko ba komai yaron ya goge turancin ya zauna a bakin sa saboda yawan ji larabcin ya zauna a bakin saboda yawan ji da irin wanda a satin karshe ne aka bashi ya haddace abin dole za a je wajen pronunciation na wata kalma sai an ji kuskure a ciki kuma sai an gane kawai hada-hada ne aka yi kawai a zo a burge baki amma duk wanda ya san boko yake sauraron turanci ya san yaran nan ko labari aka bashi ko news aka ce yayi network news wallahi zai gabatar kaga alhamdulillah an ci riba a makarantar da duka a watan tara aka bude ta kaga alhamdulillah so wannan wallahi abin farin ciki ne ga iyayen yara a tayar da yara da wannan ilimi guda biyu na addini da kuma na zamani kar ku manta za mu yi wa addinin namu hidima mu taimaki addininmu da ilimin da muke da shi din na zamani kar ku manta shi lamarin addini akwai wakilci a cikinsa wane ya zama kaza wane ya zama kaza wane ya zama kaza ba daidai bane duk mu tare a bangare guda daya a ce misali dukkan mu gaba da kowa ya je ya karanta Qur'ani ya haddace ya rige an watsar da wasu bangarori ba mu da injiniyoyi ba mu da lecturori ba mu da likitoci ba mu da kaza sai mu zauna ana kawo mana wasu baki su yi mana abin da suke ga dama ya kamata a samu abin da malaman economics suke cewa division of labor a raba aiki wancan ya kama can wancan ya kama can dole ne mu samu likitoci a cikin mu da in ba mu da lafiya za a kai mu asibiti su duba mu ɗan uwan mu ne likita mahaddacin Qur'ani likita mai ilimin hadisi likita wanda yake yana da ilimin addini mu samu direbobin jirgin sama mahaddata alqur'ani waɗanda suka iya musuluncin suke da shari'ar musuluncin a ƙwaƙwalwarsu da mu'amalarsu mu samu gwamna mai qur'ani mai hadisi mu samu minista mai qur'ani mai hadisi mai ilimi mai larabci mu samu shugaban ƙasa mu samu sarki mu samu kaza mu samu kaza dukansu ya zamanto they are well oriented akan ilimin addini da ilimin zamani sai kun ji kun fi son su sai kun ji kun fi kaunar su to wannan shine gyara da muke so mu yi akan babi na ilimi da taso da yara da ilimi kuskure ne mu ce zo tare ilimin zamani bai da wayewa ta addini wannan shine matsalar ke damun mu wasu daga cikin yan boko mu musulmi ne amma da su ake fada ake yaƙan musulunci me yasa saboda ba su samu orientation mai kyau ba tun a background din karatun su na addini ba babu mutum ya wayi gari babu ilimin addini bai san shi ba da haka sai a wayi gari a yi amfani da ofishinsa a karya musulunci a yi amfani da kujerarsa a cutar da addini ko yana kallo ana cutar da musulunci saboda bai san addinin ba bai san dadinsa da ɗanɗanansa ba bai zai iya magana ba bai zai iya bada gudunmawa ba to wannan abin muke son mu yi total elimination nasa mu gama da shi gaba daya ya zama muna tayar da wasu mutane wanda suna tafiya da waɗannan ɓangarori guda biyu wannan makaranta ta tamayyuz ta ginu ne akan wannan tsari alhamdulillah cikin taimakon Allah shugabannin wannan makaranta Allah Ubangiji ya ba su duk abin da ya ba su na ilimi a yanzu ma ana nan ana cikin yin ilimi shugaban wannan makaranta yanzu haka yana kasar Masar yana ci gaba da karatu na doctorate degree to amma matashi ne mai himma mai kokari a can ma malami ne a can ma yana da babban masallaci a can ma yana karantar da larabawa a can ma yana da'awa a can ma yana kaza sannan gashi a nan ma kuma ya zo shuka alkhairi to irin wannan matasa su ake so a samu wanda suke da hammi suke da ambition, suke da kishi, suke da manufa, yaya za su taimaki al'ummarsu. Da haka muna kira ga iyayen yara da abubuwa kamar haka. Na farko, wannan makarantar ayya abinda na sani kuma tattauna da muke da shi shugaban wannan makaranta, director wannan makaranta, ko chairman wannan makaranta, cewa ga abubuwan da ya kamata a kula da su, a samar da bangaren ilimin addinin musulunci mai kwari, mai inganci, ilimin shari'a islamiyya, hadda qur'ani tahfiz, a samu mu'askar da za a sa yara ana training dinsu ya za su addace alqur'ani, kuma a samu bangaren boko mai karfi ingantacce, a haka za a yi ta tafiya. Akwai bangaren tahfiz, hadda qur'ani, akwai bangaren islamiyya, akwai bangaren boko da yara za su yi karatun bokon ingantacce. To amma ina so na gaya muku wata matsala da muke da ita a ƙasar nan, wanda dole sai mun gyara. Yanzu wani kafiri wanda ba musulmi ba, mai mummunan aƙida ko mai gurɓatacciyar aƙida, zai zo ya kama gidan haya, ya bude makaranta a cikin tsakiyar unguwanninmu, makaranta ta boko, mu yi ta ɗiban 'ya'yanmu muna kai musu su je su ba su tarbiya irin tasu, ba wai cewa sun fi kowa ilimi ko sun fi kowa karatu ko sun fi kowa sanin tsarin karantarwar ba. To amma za mu taimaka musu, mu kai musu yara su saka kuɗin makaranta mai yawan gaske, mu yi tabiyan kuɗin makarantar nan, mu yi ta ainihin wato patronizing, muna agaza musu, muna tallafa musu, muna ciyar da su gaba, suna ɗaukan malamai, suna sa musu albashi mai ƙwari. Amma yau da wani ɗan uwanmu zai zo ya buɗe makaranta yana da alaƙa da ilimin addini, ko malamin addini ne shi, ko wani ustaz ne shi, ko mahaddacin Qur'ani ne shi, ko wani shahararren malami ne a ƙasa, sai kaga mutane suna yin ɗari-ɗari wajen ainihin wato yaya za su kai 'ya'yansu irin wannan makaranta. Amma yanzu ku duba karatun boko da yaran nan suka yi a nan gurin, billahi azimu za a je a tarar da makarantu barkatai bila adadin wanda gabaki ɗayan su boko ake yi, wallahi turancinsu bai kai ingancin turancin da yaran nan suka yi ba. Amma wani zai ji yana kyamar ya ɗauko ɗansa ya kawo shi makaranta irin wannan, me yasa? Saboda yana ga akwai alama ta addini a ciki. Wanda wannan tunanin kyamatar makarantun da suke da addini, mutum musulmi yana kyamar makaranta da take tare da addini, wallahi wannan ba karamar illa bace ba. Kuma wannan yana ciyar da mu baya, yana kuma cutar da mu, yana ainihin wato sa mu yi shekaru masu yawa ba mu zama wayayyu ba. Wa yake maka dan mutum yana da ilimin addini ba zai iya yin ilimin zamani ba? Waye gaya maka? Waye ce maka iya makarantar da ta ginu akan boko kadai ita ce take iya ba da ingantaccen ilimin boko? Wannan tunani ne wanda yake ba na daidai ba, tunani ne wanda yake na kuskure. Da haka mu yi kokari mu hada kawukanmu, mu taimaki 'yan uwanmu masu kokari, malamai, dalibai waɗanda Allah ya ba su ilimi na zamani, ya ba su ilimin addini, suka buɗe makarantu, mu kawo 'ya'yanmu su samu tarbiyya guda biyu, su samu western education ɗin
su samu kuma Islamic education at the same time a lokaci guda. Yafi akan ka tura danka yaje ya samu kawai iya Western education din amma bai san Qur'ani ba, bai san hadisi ba, bai san salati annabi ba, bai iya sallah ba, bai san girmama na gaba ba, bai san kaza ba. Wannan tunanin ya kamata mu yi kokari mu gyara shi, kuma larura ce da ta zo mana ta ci mu da yaki a gidajenmu da unguwanninmu da makarantunmu da wuraren da muke zama. Ina fatan iyayen yara za su ji wannan fadakarwa a kusa ko a nesa, mu taimaki makarantun da suke tafiya da tsarin nan guda biyu, da ilimin addini da ilimi na zamani. Baka da matsala yaron ka zai tashi yana da guda biyu, amma mutum ya tashi yana musulmi, yana kyamar makarantu da suke an surka da addini ko ana yin larabci a ciki, wallahi wannan ba karamar illa bace kuma babbar damuwa ce. Ina fatan iyayen yara za su yi kokari su kiyaye, za kuma su yi kokari su gyara. Abu na gaba shine yana cikin abubuwa masu muhimmanci. Yanzu na bincika a makarantar nan akwai wasu bangarori da iyayen suna yin sakaci wajen kawo ƴaƴansu, wataƙila wasu suna ganin dan sabuwar makaranta ce. To yau dai ga abin da sabuwar makaranta ta yi, kowa ya gani, wasu suna ganin ko wataƙila ustazai ne a ciki da aka ba za su kawo ƴaƴansu ba. To wallahi ina gaya muku abinda ustazan nan za su yi, wallahi sun fi ‘yan duniya abin da za su yi. Yanzu duk wani malaman suke zauna suke turanci ne gaba ɗaya, duk ustazai ne, wasu su ma da ta alƙur'ani ne, amma ka ji bakin su kamar turawa. Albarkacin ilimin addini idan ka same shi, to kuma sai ga Allah ya taimake ka ya baka ilimin zamanin ma gaba ɗaya. Yanzu a ƙasar nan muna da mutane waɗanda suke Allah ya ba su abin guda biyu, sun shiga ƙasar Allah ya ba su matsayi, kuma an yadda suna da ilimin addinin, kuma an yadda suna da ilimin zamanin. Ba wani mai gadara da ilimin zamani da ya isa ya ce musu, ya ce kule in ba su yi masa cas ba, ko ya ce ba su iya ba, wallahi bai isa ba. Wannan sanannen abu ne. Muna da manya-manyan mutane a cikin gwamnati, wasu 'yan siyasa ne, wasu likitoci ne, wasu lauyoyi ne. Wallahi yanzu a ƙasar nan a cikin manya-manyan lauyoyi da muke da su, ba zan iya kirga muku adadin manya-manyan lauyoyi waɗanda wallahi suna da wannan matsayi a ƙasa, kuma dukkansu mahaddata Alƙur'ani ne, ba za su yi ruku ba. Wannan akwai su da yawa, lauya ne, ya iya turancin, ya san ƙasar, ya san dokar ƙasar, ya san meye ɗin ƙasar, bal suna cikin mutane masu daraja. Amma kuma wallahi mala idan ya koma gida yana da masallacinsa, yana da makarantar Islamiyya, ba a bar shi a baya ba. Suna nan sanannu shahararru, idan an zo ilimin zamanin ba wanda ya isa ya ce musu ba su iya ba. Ashe idan muka ga dama za mu iya gina ‘ya’yanmu a kan ilimin nan guda biyu, kar mu bari a yi mana sakiyar da babu ruwa a ciki. Akwai likitoci da na sani likitoci ne, manya-manyan consultants likitoci, amma wallahi malamai ne kuma na addini, mahaddata Qur'ani ne, suna nan barkati a ƙasar nan. Ashe wannan yana nuna za a iya haɗa guda biyu. Akwai injiniyoyi waɗanda manya-manyan registered engineers ne, amma wallahi ba a bar su a baya ba wajen sanin Alƙur'ani. Wasu ma su suke sallar tarawihi a anguwarsu, wasu suke limanci a ma'aikatarsu, kuma sun yi ilimin bokon, kuma ana cin bokon, kuma akwai ilimin addini. Amma za a gansu akwai su tarbiya, akwai su da mutunci, akwai su da kamewa, da wahala ka gansu cikin wata ƙazantacciyar wato wani tsari da ake kawowa. To iyaye na irin wannan tsarin shi muke so mu samar a ƙasar nan, mu tayar da yara waɗanda suna da orientation na ilimin addini kuma da orientation na western education din nan sa'a da biyu gaba daya mutura ɗan siyasan mu sanatocin mu ɗan majalisan mu gwamnonin mu shugabannin mu ya zama alhamdulillah ba jahilai ba ba dadi shugaban ka ya zama jahili yanzu wani an ce an gayyace shi a wani taro na saka Qur'ani babban mutum ne ba sai na faɗi kujerarsa ba da yazo da bindigogi aka rako shi ba a bayan sa akwai audience ɗinsa da bindigogi sai an kauda hanya zai zo ya wuce amma alhamdulillah ya girma mutane ya zo taron Qur'ani da yazo cikin shawarar da yake ba wa yara da iyaye yace yara ku yi kokari ku haddace Qur'an din nan mai izu 80 ku yi kokari sai wani officer ya zo ce sa 60 ne sai ce okay 120 wato kaga shugaba ne babban mutum ne amma the most unfortunate part of it shine daidai adadin izu na alqur'ani ma bai san izu nawa bane kuma ya faɗi wannan aka yada a duniya kowa ya gani ba daɗi shugaba ya zama yana jahilcin ilimin addininsa ba daidai bane ya'yan nan naku sune sarakuna wata ran ya'yan nan naku sune gwamnati wata ran ko muna raye ko bayan mun mutu ya'yan nan naku sune shugabanni waɗannan yaran jari ne ku koya musu ilimi tun suna yara ba abinda za ka yi wa yaro ka taimake shi kai mai gata wallahi irin ka bashi ilimi kuma duk wanda yake son ɗansa ya zama wani kada ya ɓata lokaci akan nuna masa kuɗi da nuna masa duniya ya ɓata lokaci akan nuna masa ilimi da muhimmancin karatu idan ka ba mutum ilimi ka sake shi ko ina ma ya tafi a duniya zai rike kansa ya rike na ƙasar shi ya taimaki al'ummar da yake rayuwa ilimi kenan ke sa yaron nan da ya zo yanzu kalmar da ya yi magana akan muhimmancin ilimi ba abin da bai faɗa ba akan darajar ilimi da matsayin ilimi ya mace ce ko da namiji da haka iyayen yara ku farka da ilimi ne ake samun security da zaman lafiya a cikin al'umma yanzu abin da zai baka tsoro duk inda ka ga ana ta'addanci ana zubar da jini ana kashe mutane ana sace-sace ana kaza insha Allah za ga ba masu ilimi bane suke kuskure iyayen waɗannan suka yi tun suna yara ba su mai da hankali wajen inganta musu rayuwarsu ta ilimi da karatu ba da haka da suka tashi sai suke neman ya za su samu abin da za su kashe kawai aka ba su wata hanya da za su rika samun kuɗi nan da nan ba da ilimi suke aiki ba sai dai ilimin yin barnar sai dai ilimin yin ta'addanci amma ilimi da zai amfani mutane to ana taimakon yara ne tun suna yara kuma duk wanda yake da kishi yana haƙura da komai na luxury da jin daɗin rayuwarsa ya taimaki ɗansa ya karatu duk abin da ka mallaka ka haƙura da hawa mota mai tsada ka haƙura da gina katafaren gida ka haƙura da kaza da kaza da kaza da aurace-aurace kai building rayuwar ƴaƴanka da su ne za su taimake ka lokacin da ka gajiya amma yau iyayen yara ai ta rikici da su akan biyan kuɗin makaranta mutum ya ki ya biya kuɗin makarantar ƴaƴansa amma ya je ya ƙara aure baya iya biyan kuɗin makarantar ƴaƴansa ana ta rikici ana koran ƴaƴansa amma yana da budurwa yana da fasawa da zai je ya ƙaro aure wannan gajeren tunani ne da rashin sani ya kamata kuɗin makarantar ƴaƴanka shine priority naka shine abin da ya fi komai muhimmanci ya za ka bari ana koran ƴaƴanka alhali kana raye baka mutu ba wallahi ana ba mu labari akwai matar da aka mutu aka bar mata yara marayu ta sa su a makaranta uban ya tafi ya bar su cikin talauci wallahi kosai take toyawa a kofar gida da wannan jarin kosai din da shi take biyan kudin makarantar ƴaƴanta na primary suka shiga junior ta biya suka shiga senior in ba ta iya biya ba ta ce a yi mata hakuri da kosai da kosai da doya take soyawa
in gaya muku sai da har ta kai ƴaƴanta university suke karatu da wannan kaskon na kosai da wannan ludayin da wannan ƙwaryar da take daukar kosai tana sawa ana layi ana tsaya kai rike ƴaƴanta bayan yaran sun yi karatu sun gaba suka samu albashi suka bata hutu ta zauna suka gyara mata gida suka bata abinci suka yi mata kaza da wannan kudin kosan da ta biya musu school fees yanzu gashi tana cin moriyar taimakon da ta yi wa ƴaƴanta yanzu mace tana iya zama ta rike da ta biya mai kudin makaranta wata sana'a take ta ciyo bashin kaya ta sayar abinda ta samu na riba shi za ta biya wa ƴaƴanta kudin makaranta kai namiji kana nan da lafiya ka kana kwanciya a gida baka iya biya wa ƴaƴan kudin makaranta na koro ƴaƴanka so kake ƴaƴanka zaman barayi su zama masu shaye-shaye su zama masu kwana a titi su zama masu yawon banza a gari su zama liability su zama masu dauke-dauke su zama 'yan jagaliya 'yan banga ta siyasa masu daukan makami su kashe wanda ba a yi da shi haka kake so 'ya'yanka su zama lallai haka za su zama idan baka ba su ilimi ba ko yara 'yan mata ai abandone ɗinsu a iya kai su makaranta kaga yarinya ta girma ta girma amma ina ba ce karatu ba kwanan nan wata yarinya budurwa take gaya mun ta fi shekara kusan 25 ta ce malam babana ya cuce ni na ce subhanallah ta ce ba shi kadai ba da mamana ma sun cuce ni ta ce malam gani girma ya kama ni yanzu aure nake da bukata amma wallahi malam ko takardar primary ban da shi kuma ko islamiya ban sa da ba kokari na ne kawai nake zuwa nake bin kawaye wanda suka iya inje ne amma in shiga wata makaranta ta tsari da za a biya mu wallahi ban sa da ba sai dai su tura ni wancan gidan na yi aikin karfi a tura ni can na yi aikin kuni can na yi wanke-wanke yanzu ga girma ya zo mun duk wanda ya zo nema na aure in ya tambayi me ye background na karatun addini na da na zamani in na ce babu sai ya tafi ba zai dawo ba kaga ai wannan ta ci baya an cutar da ita to da yawa irin wannan daga ƙarshe in aka samu prostration wallahi sai ta kama karuwanci ko sai ta kama aikin banza ko ta shiga irin ƙungiyoyin nan da ake shiga NGOs da ake shiga ai ta tsaya ta ku da su ba za ta yi aure ba kawai ta tabin maza suna biya mata bukata tana samun na aljihu to wannan shine illa daga cikin illolin barin yarinya ya mace ba sa ta yi karatun addini da zamani ba mace a gidan mijinta tana da daraja tana da kima idan tana da karatu tana da ilimi mijin yakan daga mata kafa mijin yakan ga kimanta wannan ta sa a cikin tsari na da'awarmu duk inda muka zo muka gina makarantu sai mun bude makarantun wato married women matan aure mu ba su kan da secondary idan ba su yi ba mu sauƙaƙa musu karatun su zo su ma samu secondary nan mu ba su hadda Qur'ani mu koya musu hadisi iyayen da kwakwalwarsu za ta iya ɗauka su ma a tafi da su su zama wayayyu yanzu har jami'a mace mai shekara 50 ma za ta iya shiga university in ta nema admission ba za a ce ba za a bata ba za ta yi karatu haka karatun addinin nan za ta iya yi da haka barin 'ya'yanmu suna zaune ba sa karatu kisa ake samun yawan 'yan tasha yawan masu ɗauke-ɗauke masu tsare titi masu balle mota a yi parking masu zuwa da wheels spanner su kwance tayar mota da daddare su tace masu tsallaka gida masu satar waya a masallaci barayin takalma wallahi duk za ka tarar yaranmu ne wanda ba su yi karatu ba kuma duk inda ka je ka ga yarinya ta faddare ta zama yar iska tana iskanci tana bin maza in Allah ya so yadda za ka ga ba ce karatu ba ya na addini ya na zamani ashe wannan zaman banza wannan hana yara karatun ana amfani da shi don a gurɓata tarbiyyar mu ta addini da ta rayuwar mu ta zamani da haka yanzu ilimi shine kamata mu rufe ido mu zo mu kai 'ya'yanmu su yi karatu yanzu wannan gari namu na Kaduna gari ne da ya shahara da ilimi da ilimin addini duk duniya duk Afirka ba wanda bai san Sheikh Abubakar Mahmud Gombe ba a Kaduna ya rayu masallacinsa yana nan 'ya'yansa suna nan almajiransa suna nan majalisinsa yana nan karatunsa da darasin Sheikh Abubakar Mahmud Gombe yana nan a Kaduna ya rayu yaya ɗan Kaduna zai tashi yana sakaci da ilimin addinin musulunci idan an zo ilimin boko ni baki na bin sai irga muku adadin manyan mutane da kuke da su yan boko a federal government a kasashen waje likitoci injiniyoyi lecturers why da sauran su ba wallahi ba zan iya irgawa ba ashe gari ne da ya ginu akan al-ilmu ilimi na addini da ilimin zamani ga manyan manyan mahaddata Qur'ani a garin nan ba za su irgo ba matasa wanda a duk kasa an san su shahararrun malamai masu da'awa a duniya an san su yan kasuwa da kuma malamai da yan boko duk an san su to yaya wannan generation din wannan zamanin zamu zo a wannan gari mu rinka barin ƴaƴanmu suna tsalle-tsalle suna guduwa ba sa zuwa islamiya ba sa zuwa makarantar boko so kuke mu ma duk a zo a ɗebe yaran namu duk a mai da su yan ta'adda a mai da su barayi a mai da su yan shaye-shaye a mai da su masu dauke-dauke a samun makarantu irin wannan wallahi ba karamin alheri bane yanzu ku duba irin wannan makaranta at-tamayyuz ku duba ginin da ta samu ingantacce strategic guri ga iska ga fili ga parking space ga gurin wasa ga azuzuwa na zamani ga kujeru masu inganci me ya saura ga ta a cikin unguwa sai ka dauko danka ka kawo kuma ina muku rantsuwa da Allah wannan makarantar tamu ce wallahi ba an gina ta ne dan a tara kudi ba wallahi wannan makarantar an yi ta ne for the sake of da'wa a bada good wato ilimi ingantacce da orientation na addini da ilimin zamani shine kurin burin mu mu inganta yara mu rage mashaya a cikin unguwa mu rage barayi a cikin unguwa mu rage masu zama an banza a cikin unguwa shi yasa ku zo ku duba duk malaman makarantar nan mutanen kirki ne masu kamala masu mutunci idan mata ne masu daraja to haka ɗaliban su ma za su fito ka duba irin ginin da aka yi yanzu wani ne ya zo ya bada taimakon sa saboda Allah a zo a gina dan al'ummar musulmi su amfana amma mutum sai ya kiyasa dan shi ga ilimin zamani ga na addini amma sai ya kiyasa dan sa ya kai dan sa gurin da za a koya masa haleluya haleluya ga Qur'ani ga qala Allah ga qala Rasulullah ko ya kai dan sa inda za a koya masa rawa yanzu da wasu makarantun ne aka zo irin wannan speech and prize giving day wallahi da zama zamu yi muna kallon yara suna rawa muna kaza muna tafi amma nan mu ba za mu ce yara su yi rawa ba sai dai mu so zo su yi larabci su buga muku kai su zo su yi turanci su buga muku kai su karanta Qur'ani su buga muku kai mu nuna muku cewa za mu iya mai da yaro dan shekara 6, 7, 8, 9, 10 zai iya yin abinda dan shekara 40 zai yi ko abinda dan shekara 40 ba zai iya yi ba wannan ita ce manufar da haka wuraren da ake da rauni na samun yara da za su yi karatu ku ci wannan moriyar ku yi amfani da wannan dama yanzu wasu makarantun ba a gidan haya ake yi wallahi ɗakin gida ne ba good ventilation ba wurin wasan yara ba banɗaki mai kyau haka za a zo a kama gidan haya a mammatse yaron ka kullun yana kuraje saboda bala'in zafi ba iska amma duba wannan makaranta duba windina duba baranda duba wurin shan iska ga masallaci kuma na yin sallah yaro zai koyi sallah bayan yayi karatu kuma ya zo ya sallah wani falala wani gata iyayen yara kuke nema sama da wannan so alhamdulillah muna kira ga iyayen yara su karbi dama su karbi ni'ima da ubangiji tabaraka wata'ala ya basu na sa ƴaƴan su yi karatu ƴaƴa na kowa ne ƴaƴan nan namu ne gaba daya yanzu ku duba wani yaro da malam yake bayani a nan dan abokin su ne irin su ne ka duba yaron nan da yazo huduban nan yaron nan da yazo speech ne yazo da kaza yanzu baban sa yana kabari yana kwance yanzu da za a dauki hoton yaron nan da a ce na kabari yana ganin me ya tafi ya bari da za a yi bidiyo a tura wa wannan mutumin a kabari a ce ga danka abin da yake yi wallahi a wannan rana a wannan lokaci ya samu relief na bakin cikin kabari mai tarin yawa kuma ina tabbatar muku karatun da yaron nan yayi anan wallahi Allah sai ya kai kabarin uban shi kana abuhuma salihan sun yi aiki na kwarai an kai ga iyayensu sadaka jariya kai ma ke ma baki sani ba zaki iya tafiya kabari zaka iya tafiya kabari danka idan baka dora shi akan tarbiya mai kyau ba ya aikata sharri a tura maka kamar yadda iye alheri za a tura maka yanzu wannan yaron maraya ne amma ka duba yadda ya tashi insha Allah ta'ala yaron nan sai ya samu saukin rayuwar maraici dan albarkacin bakinsa da kwakwalwarsa ba zai rayuwar kaskanci ba kuma abun ayyuwa uwarsa murna ne abun ayyuwa al'ummarsa murna ne yana matsayin maraya ba uba Allah ya sanya ya ake biya mai kudin makaranta dan talaka miskini bai da uba amma yayi karatu to irin wannan tsari shine muke da bukata mu samar da shi a cikin al'umma a gina makarantu a taimaki ayyan marayu a tallafa musu su yi karatu ba ma so yaro ya tashi dan shi ubansa shi maraya ne ya rasa ilimi ko ai abandonin dinsa a watsar da shi ba mu son wannan tsari so muke mu ba su karatu kamar yadda suke masu iyaye uwa ɗaya uba ɗaya suke samun ilimi wallahi wannan abun farin ciki ne kuma abun mai wa Allah tabaraka wataala godiya ne a duba dukkan bangarorin nan a kawo yaran nan su yi karatu kuma a rinka kawo ziyara makaranta duk inda kuka ga kuskure ku zo ku yi magana a makaranta su yara malam ya muka ga performance na yara yana yin ƙasa malam ya naga yaro na yana cin 90% yanzu yana cin 60-70 me ya faru barin aikin malamin nan ko rashin ko koreshi ko an canja masa aji saboda yaro na naga performance ɗinsa na turanci yana yin baya baya wallahi da yazo ya duba ashe malamin ya samu aiki ne ya bar makarantar ya koma wani guri ka duba yadda affecting karatun yaro wannan uba ne da yake bibiyar karatun yayansa ba irin kai ba da zaka je kasuwa a zuba maka shinkafa da miya da naman kaza cinya kaza ka ci ka more ka dauko yogurt ka kara kai katon tumbi baka bincika karatun danka wallahi hadari ne a wannan zamanin baka bincika yaya performance din yaranka a makaranta kana biyan school fees amma baka ganin me tasirin school fees din da kake biya da haka ku rinka challenge makarantu ku daina barin malaman makarantu suna hutawa ku rinka zuwa kuna bibiyar su wannan zai sa su rike amanar aikin su su rinka yin aiki mai kyau idan na san in nayi abu ana duba ni sai na fi kulawa amma in kai yaro in watsar da shi wani ma bai san ma ina layin makarantar dansa yake ba wani bai san malamin qur'anin dansa ba bai san malamin hadisin dansa ba bai san malamin english na dansa ba bai san malamin primary na dansa ko secondary ba haka kawai yake tura dansa baya bincike watakila ma gurbatacciyar makaranta ya kai dansa bai da labari ana koya masa tarbiya mara kyau bai da labari duka waɗannan kurakurai ne da ya kamata iyayen yara su gani su yi kokari su gyara don inganta ilimi na gaya muku ilimin yaran nan yana da amfani wallahi tallahi duk yaron da ya tashi da ilimi ya tashi da karatu to baya wulakanta baya tozarta ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce da shi ikra yi karatu ka duba da yazo cewa ikra yi karatu sai mace abu da yi karatu kawai bai faɗi wani irin karatu ba bai faɗi yawan karatun ba bai faɗi kaɗan ɗin karatun ba kawai yi karatu kawai shi karatu duk abin da zaka karanta saboda zai taimake ka ya inganta maka rayuwa abu na ƙarshe da zake so in tsaya akai shine shawarwari ne ga ainihin wato hukumar makaranta da malaman makaranta na bakon hukumar makaranta ta yi kokari ta inganta duk wani abu da ya shafi ilimi da karatun yara da rayuwar yara a makaranta a kula da lafiyar yara kada a rinka barin yara suna zama suna fada suna kwale-kwale wani ya dauki kujera ya fasa kan wani ko wani ya zo da gurbataccen abu ya ba wani ya sha wannan bangaren lafiya kenan wanda da yawa daga cikin makarantu ba sa kula da shi inda aka ci gaba hatta irin nau'in abinci da yaro yake zuwa da shi sai an yi checking a gate watakila an ba wani yaro rubabban abinci zai iya zuwa ya ci ya sa masa ciwon ciki kuma dan uwansa ya ci ya lalata mai ciki watakila wani zai je ya kawo wani abincin da yake lalatacce ne a kula da shi ya ba abokinsa ya ci ya cutar da shi da kuma waɗanda suke zuwa ba a ba su abinci kuma ba a ba su kudin break makaranta ya kamata ta gane waɗanne yara ne ba sa zuwa da abinci kuma ba a ba su kudin break suna bi suna roƙon 'ya'yan mutane ko suna kwacen abinci na yara ko kuma in ba su yi ɗaya daga cikin wannan ba suna zama da yunwa wannan zai affecting performance nasu yaro zai zama bai gane karatu saboda da yunwa a cikinsa bai ci abinci ba
a yanzu ba a turo yaro ba abinci ko ba kudin break wajibin makaranta ne ta samar da mai abinci standard mai tsafta ko dai ita a makaranta ta ringa yin abinci tana sayarwa yara ko kuma a hada kai da wata mai abinci ta ringa zuwa a bakin gate ko a cikin makaranta ana duba ingancin abincin ana duba arhar abincin ana duba kyawun abincin ana sayarwa yaya waɗanda iyayensu ba za su iya dafa abinci su kawo musu ba wannan dole ne makaranta ta kula da wannan sannan amfani da wasu duk wani abin da aka san cewa yaro zai iya dauka ya kwala wani to cire shi ake kamar misalin kudera ta kare ga guntun karfe kar a bar shi a dauke shi a kore shi dan wani yaron zai iya daukar sa da wasa ya jefi dan uwansa ya fasa masa kai da wannan karfe ko ya kashe shi ko ya sa masa jinya kamar yadda wani ya tura wani kan kujera ya fasa mai ido karfen kujera ya fasa mai ido tambayar da aka yi yaushe aka yi wannan abu a break ne idan a break ne yayi kuka bar yaran ku suna yin break ba malamai a cikin su kuskure ne yara su fito breakfast ba a samun malamai suna supervisor din su suna duba su kuskure ne to idan aji ne to yaya aka yi wani malami ne a darasin wani malami ne har wani yaro ya dauki makami ya buga wani duk wannan failure ne na wasu daga cikin makarantu duk uban da ya san me yake yi idan aka zo masa da ɗansa an masa rauni a makaranta zai tambaya ya ce a wani lokaci aka yi raunin lokacin aji ne to yaya aka yi na malamin a lokacin break ne yaya aka yi ba masu supervision ina duty master me aikinka kana sabrin kana zaune yara suna doke-doke ko wani ya tura wani ya buga kansa a karfe ko a jikin lilo ko na makamancin ko PE za a fitar dole a hada su da malama ko a hada su da malami lokacin da za su je su zamani ya kawo wannan dole mu kula da wannan ina ba da shawara ga hukumar makaranta yana daga cikin inganta makaranta samar da irin wannan dan duk wanda ya kawo ɗansa ya ga yau an yaga mai riga yau an yi fasa masa kai yau an yanke shi da reza me ya kai kuka gaban dalibai suna zuwa da reza wai yaro ya zo da reza wai yana fake pencil ai akwai shafuna yaya zaka bar yaro yana rike reza ashe ba ku cikin din jakan yara idan wani ya dauki rezan ya yanka cikin wani fa idan zuciya ta dauke shi ya yanka fuskar wani da reza fa wannan kuskure ne rashin wayewa ne ci bayan makaranta ne kula shi yasa ake so duk yaro idan zai shigo makaranta sai an yi checking din jakarsa wani wallahi zai iya dauko kusa yana wasa da ita wani zai iya dauko wuga ma ya jefa a jakarsa yaro ne wani zai iya dauko wani makami ya shigo da shi ya je ya taka wannan kwansa a gyara wannan sannan kuma iyaye ku rinka tambayan ƴaƴanku yau malami nawa ya shiga ajinku period nawa kuke yaro zai ce muna period 7 sai ya ce ma sai ka ce malami nawa ya shiga in ya ce 3 suka shiga to ka tabbatar makarantar na akwai matsala ku zo kar ku bada kudin ku a banza ku tabbatar me yasa ba a shiga wannan shine zai sa su himmata su tsaya su yi karatun su karantar da yaya da gaske ba wai a ta ba su kudin makaranta amma ba sa kula da amana karantar da yara ba wannan muhimmancin sa yana da kyau kwarai da gaske wannan kuma shugaban makaranta principal na makaranta headmaster makaranta wajibin sa ne ya tarar kowane aji kowane malami ya shiga yana daga cikin alamar lalacewar makaranta ka shigo ka ji makaranta ana ta crowded surutu a lokacin kuma ana aiki ina malaman suna sabrum suna chatting da waya a inda aka ci gaba wallahi ba a barin malami ya shiga da waya cikin aji yana chatting ko ya zo ya zauna lokacin aiki yana chatting yanzu lokacin whatsapp ne lokacin facebook ne kowa idan sa akan wayar sa yake dan me za a bari hukumar makaranta be waya ya kamata a cire a cikin albashin sa ina fatan ƴan uwana malamai suna ji bana so a lalata mana makarantun mu na addini har a zo ana kyamar su saboda muna da addini saboda muna da qur'ani saboda muna da sunna a ce ai wani ai ustazai ne ai wannan ba su da tsari mu ne ya kamata mu zo da tsari sama da na kowa wanda ba musulmi ba wanda yake bai kishin musulunci ya zo maka da tsarin da yafi naka wannan ci baya ne a gare ka a kula da wannan da zuwan makaranta a kan lokaci malami an dauke shi karfe 8 ya shiga aji amma sai ga wani sai 9:30 zai zo wani ma sai 10 wallahi cin amana ne wannan malamai wallahi kuma bai dace da karantar musulunci ba ya kamata malami ya sani daga karfe 8 ɗinka har zuwa karfe 1 ka an sayi wannan lokaci ko waya ka dauka ka buga a wannan lokaci wallahi sai ka nemi izini ku je kasar turawa ku gani ko waya ba a shiga da shi kamfani wajen aiki akwai wani dalibi na muna waya da shi a Ingila nace na ta neman ka da rana ban same ka ba yace ai malam ni ma aikaci ne a wani
wani mall nake aiki, wani provision store nake aiki, ai wannan da mun je kwace wayoyin mu ake aiki. Kaga tsayawa nake kawai ina duba wannan, ina nuna customer, yace ba sa bari a dauki waya, shago na sai da kaya ba sa bari a dauki waya. Amma yau malamin makaranta zai iya minti 20 yana karban waya a cikin aji, saboda ya rena hukumar makaranta, ya rena principal din, ya rena tsarin makarantar. Ku yi hakuri, wannan fada ne na gida, mu gaya wa kanmu gaskiya. Da waɗanda suke zuwa da makara ba sa zuwa akan lokaci, ko kuma malami kun sai tafi daurin aure, ka zo ranar Litinin, ina malamin mathematics ya ce wallahi ya tafi zan fara daurin aure. Malamin daurin aure uzuri ne? Daurin aure dole ne ka bar primary assignment ɗinka da daurin aure? Wai ai wallahi tun asabar suka tafi ya kamata su dawo Lahadi, bai samu dawowa ba, abokanai suka ce a tsaya, sai ka hawo motar haya ka dawo, saboda kana da primary assignment ɗinka na dole. Irin wannan malami ya kamata ai deducting kuɗi a cikin albashinsa, don ya gane cewa ya ci kuɗin bayin Allah, kuma ya gane ya yi laifi. A sa wani malami ya rike masa, idan wata ya zo ƙarshe a mai arrest, a ce sati kaza, awa kaza, ka rike wa malam wani, an ɗauko daga albashinsa an cikata maka. Kowa zai rinka kula. Amma wallahi wani kawai ma tafiya yake yi ma bai nemi izinin principal ba, saboda in aka rena principal, in aka rena shugaban makaranta, ko permission ba a ɗauka. Wani kuma an neme shi an rasa a makaranta, aka duba ina yake, wallahi ya tafi siyo shinkafa da wake. Sai shinkafa da wake za ka yi awa biyu, wallahi ya dan zagaya nan bayan makaranta zai siyo shinkafa da wake, haba malam. Wannan ba daidai ba ne? To waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suke kashe mana makarantu. Kaga yaro ya zo, malaminsa bai zo ba, monitor ya je staff room a ce gashi amma bai zo ba. Wani kuma banɗaki zai shiga ashe gudawa yake, sai ya minti 30 yana tsuguno. Me yasa baka shafa lajin ba lokacin da aka dawo? Baka san ba kana da aiki? Duka wannan abubuwan sai mun gyara su. Ko a addini ne, ba a yadda mutum ya yi amfani da addini ya cutar da wasu ba. Lokacin ku sayansa aka yi, kuma ya kamata ku biya haki, makaranta ta rinka girmama malamai, ta mutunta su. Wannan shi ne abu na gaba da nake ba da shawara, welfare, inganta rayuwar malamai. Ina fatan mai girma darakta, shugaban makaranta, kana kula. Don ko a sallan nan nace muna tare da shi a Egypt, nace to makarantar nan ta fa a tamayyuz, ya kamata a duba sha'aninsu lokacin babbar sallah, don ba kowane malami ne yake iya yin karagon layya ba. Da haka makaranta ta duba cikin nan abin da Allah ya hore mata, a yi wani abu koyaya, welfare da azumi, a sayi sugar, a sayi madara, a sayi abubuwa ko ɗan taliya ko makaroni, a ɗan bi malamai a raba musu, a ce daga hukumar makaranta. Za su zauna, za su ji suna son makaranta. Amma makaranta tana ta karban kuɗi, ba ta kulawa da malamai, sai albashi zalla. Da ya samu inda ake ba da welfare zai ce a bari in fita in bar nan ɗin, in koma can in je inda ake min welfare. Wallahi kwanan shinkafa guda ɗaya za ka ba malami a shekara, wallahi sai shekara uku a makaranta ka yi ce ai duk shekara ana bani kwanan shinkafa ɗaya. A kula da su. Idan an zo babban sallah, in makaranta tana da kuɗi, ta sayo bijimi mai ƙarfi mai kyau na 500,000 a yanka shi a tsakiyar makaranta, a ba malamai. Na san kuna yi, amma ina bayani ne saboda duniya tana jina, saboda malaman makaranta suna rayuwa cikin talauci da bukata. Kaga malamin makaranta ya fito malam kamar mutuwa aka masa, a gigice a koɗe. Da yawa malaman primary secondary suna zuwa, wallahi ko karyawa ba su yi ba. A wata makaranta da na sani, principal din da yake mai dabara ne, sai ya nemo gas cooker, ya nemo wata mata kamar nani haka, ya dauke ta tana aikin nani kuma tana dafa shayi. Kullun da safe karfe 7 za ta zo ta dafa shayi, duka nawa zai ci Lipton da za a saka. Inda makaranta tana da dama a hada da madara, malami zai zo ya sa kofin shayinsa, ya dan sha ruwan zafi, ya shiga aji. Kaga malami yana da active, very active a cikin aji, saboda wannan shayin da hukumar makarantar ta bashi. Wannan welfare ne mai kyau. Wasu ma suna hada da dan biscuit ma, wani bai wuce naira 5 ba, naira 10 a dan afa, mutum zai dan ji daɗi. Wasu ma za ka suna da kokari, duk sati in makarantar ta yi karfi zai ga ana dan dafa abinci. Duk ranar Juma'a kafin a watse za a kawo abinci, malamai su ci, su karya kashi wani lokacin, wani lokacin kuma a ba su jalof. Kaga malami zai ji daɗi. Idan malami ya buƙaci bashi, matarsa ta haihu, ya zo ya rubuta a bashi bashin 50,000, ya je ya sayi ragon 30,000, ya yi hidimar suna 20,000, a rinka cire 5,500 a matsayin ainihin an taimaka masa. Wannan yana daga cikin abin da za a rike malami. Duk malamin da ka bashi bashin 50,000 ko 100,000, ka rike shi at least shekaran nan dai ba zai fita a makarantar ba. Da ya zo zai fita da cewa ana bi na bashi, kuma ni ba da kudin da zan iya biya. Wannan ma siyasa ce ta rike malamai, a rika ba su bashi, a rika ba su lot. Watakila wani yana da iyali, matarsa ta haihu, bai da abin da zai mata na suna, sai a taimaka masa. Ko kuma watakila ya zo yaron sa yana makaranta baya iya biya, sai a ce ya kawo ɗansa. Yanzu a makarantunmu duk malami da yake karantar da yara a makaranta muna ba shi free education na ɗansa, biological child nashi free education dan mu rike malamu. Kaga at least ka kawo mana ɗanka yana primary yana karatu, to ka san baka biyan kuɗin makarantarsa 70,000 a term ko 50,000 a term, wannan zai sa mu rike ka. Kaga saboda yaranka yana nan ba za ka tafi ba, saboda yana free education, mun baka scholarship. To wannan yana cikin hikima, ko da makaranta ba ta da ƙarfin da za ta bada ainihin wato malami a bashi yaro ɗaya, to a ce ya biya rabi, kuma shi ma a dinga cira a hankali a hankali, sai su ji suna son makarantar, sai suna ƙaunar makarantar. Dangane da marayu, hukumar makaranta ta rinka kula da marayun unguwa. Har ku zo ku gina ƙaton gida miliyan barkace, amma akwai ‘ya’yan marayu ba sa iya zuwa makarantu, sai ku tsintsinta iyayen da za ku iya, maraya 10, maraya 20, maraya 5, maraya kaza, sai a neme su, sai a ce ku zo za a ba ku scholarship, ku ji da kayan uniform, ku ji da books, amma school fees an ɗauke muku. To dole mutanen unguwar za su so makarantar, saboda tana taimakon marayun unguwar. Sannan watakila wani malami yana da maraya, sai ya ɗauko shi ya mai rijista ya sa shi, amma a rinka bincike, saboda zamani akan kawo mutane ‘ya’yan da ba marayu ba ne a kashe ubansa, ubansa yana raye. Dan ni an taɓa kawo min yaro, aka ce wannan ai maraya ne, a ce uban yana raye, kashe shi aka yi kawai dan ya samu scholarship. To ya kamata ku rinka bincike, ku tura mata su binciki iyayensu, a tura maza a binciki unguwarsu, idan babansa yana raye sai a ba shi hakuri. Wannan yana cikin abin da yake rike makaranta, ya sa mata farin jini a wurin al'ummar unguwa, ya sa mata karɓuwa a wajen Allah, dan Allah yana son taimakon maraya a agaza masa, kamar yadda ayoyin Alkur'ani sun yi bayani haka. Bayan nan irin abubuwa na excursion da za a ƙara wa yara nishadi, makaranta ta kula da su. Wata ran a ɗauki yara a kai su gidan zu, wata ran a ɗauki yara a kai su gidan rediyo, wata ran a ɗauki yara a kai su airport. Yaro bai taɓa ganin jirgi ba, a kai shi a je a ɗauki hotonsa da jirgi, a nemi izinin airport ɗin. Wani ma irin scrap jirgin nan wanda ya lalace ya mutu, ana iya zuwa. Ina tunawa muna yara, har garejin mota ake kai mu, gareji na mota, wallahi sai a je a buɗe matattun motoci, sai a ce ku shiga ku ta tukawa. A yanzu haka gwarwata, ina tuna makar inda aka kai mu, muka je muna shiga muna zuwa cikin wasu motoci, duk excursion ne. Ko a kai su gona a nuna musu malamin agric ga yanda ake kaza, inda mangoro a dan cicciran musu, a ƙara musu nishadi, a ɗauke su a kai su bakin ruwa su kallo su yi wasa, a sa igiya a ce su shiga su yi wanka, daga nan kar ku shiga. Duk wannan abubuwa ne da ke ƙara yaro nishadi. Alhamdulillah, wata rana a Madina kawai sai na gode bawan Allah da ɗalibai a bayan shi, na san shi wani dokta ne a wannan jihar yake da yara da yawa a bayan shi. Nace yaya naga haka, yace umra muka zo. Nace da suwa? Yace ɗaliban makaranta ta ce. Me ya kawo ku? Yace excursion. Nace excursion din har Madina? Yace ai mu Makka da Madina muke zuwa excursion din. Yace yanzu yaran nan da na gaya ma ba wanda bai shiga Ka'aba ba, sun yi tsari, sun je hukumar masallaci ta san da zuwan su, sun rubuta takarda, sun yi kokari, an ba su dama, an bude wa yara sun shiga Ka'aba, an kai su sun gaisa da su, gaisa ya dauki hoto da su, sun gaisa da shirin ya dauki hoto da su. Yanzu wannan yara baka samu kishin addini ba. To akwai wanda na bincika Ingila ake kai su da America, da Ingila da America ake kai su, a kai su ruwa, a kai su wurin shakatawa, yaro sai ya tashi da budaddiyar kokolwa da wayewa. Akwai wanda ake kai su kasar Misira, a ɗebi yaro 20 a neman musu visa, kuma hukuma tana ba da visa nan da wuri, tunda an san da wata manufa ne a ɗauke su a kai su. To yaya ake yi? Makaranta take biya? A'a, ana fitar da tsari ne ga iyayen yara wanda za su iya, sai a ce a tsawon shekara ɗaya za ka iya biya wa ɗanka kuɗin kujerar ainihin wato jirgi 270,000, 230,000, za ka iya biyan kuɗin biza 60,000 kaza, zai iya. To makaranta kuma za ta taimaka da ɗan guzuri, kai ma za ka kawo. Sai ga a tsawon shekara mutum yana sa wani asusu a makaranta, ya kawo 50,000, ya kawo 30,000, ya kawo 1,000 kaza, kafin shekara ya cika wa yaransa kuɗin biza da kuɗin tiket. Shekara tana yi, kawai yaro za a ce jawab briefcase ɗinsa, za a tafi Madina da shi, ya je ya yi umra, yayi excursion, yaje haji, ko yaje Kaaba, ko ya gaisa da limaman harami, ko yaje haramin Madina, an ƙara masa san wannan. Duk wannan tsari ne na excursion yanzu da ake na zamani. Ba wai a tsaya a gidan dabbobi gidan zu kare ba. Ina fata ana fahimta. Kuma iyayen suna iya yi. Dan talaka wanda ba zai iya ba sai a bashi. Kuma a wannan lokacin in gaya muku, abinda makaranta take yi, cikin welfare take yi, duk shekara makaranta sai ta samu malami ne sai ta biya masa. The best teacher in the year, the best teacher, shi zai raka yara excursion. A biya mai kudin umra, shi zai raka yara ya shiga jirgi. Dan Allah wannan malamin zai bar makarantar nan? Ba zai bari ba. Me makaranta za ta rasa? Dan ta biya wa malami 700 ko 500 ko 100 kaza, ya je umra ya ji dadi, an yi wa yara addu'a, ko ya je Misra, ko ya je wata ƙasa, ko na makamanci wannan. Wannan shawarwari ne masu kyau da za su inganta makaranta, da kula da karatun makaranta, da irin wannan speech and prize giving day. A kira mana yara mu ga meye suka koya a shekara, a kwankwasan mana su, su zo su yi da ka, su zo su yi karatu, su zo su yi presentation. Kalmomi masu daɗi, malaman su mu ji irin yadda suke magana, malaman su ne suke gabatarwa, mu ji lambar ɗinsu, mu ga ƙwarewarsu. Wannan shi ne zai sa iyayen yara su ta kawo yaransu karatu makarantarku. Ba wai iya gini kadai ba shi ke sa a cika yaro a makaranta, a ingancin karatu. Uwa uba kuma tarbiya, wannan da shi zan rufe, wajibi ne hukumar makaranta da malamai kula da tarbiya. Yara waya zuwa da waya makaranta, yara ƙanana suna zuwa da waya makaranta, na akwai haɗari. Na farko, yana hana su karatu, yana hana su concentration, sannan yana sa su ɓata ƴaƴan talakawa. Yanzu wani bai koya wa ɗansa waya ba, amma a makaranta abokinsa zai koya masa amfani da waya. Yaran nan sun iya shiga wurare da dama, su je suna leƙowa su gano abinda bai kamata su gani ba, abinda shekarunsu bai kai su gani ba, amma tunda an sai musu wayoyi masu tsada, za su spoiling kansu, su spoiling friends ɗinsu, su spoiling tsarin makaranta. Da haka lallai a rinƙa sacin jakar yara, a samu malamai mata suna sacin yara ƴan mata, saboda suna so ko waya a jikinsu, wasu a ɗan kwalinsu. A daina bari suna shiga da waya makaranta. Akwai makarantar da aka kama yara ƴan mata da an yi break, wallahi banɗaki suke shiga malam su kunna fim a wayarsu, wacce ba ta da waya. A cikin banɗaki yara uku huɗu balagaggu aka kama su a cikin banɗaki suna duba waya, suna kallon fim. Me ya amfani wannan makarantar? Ba ta kula da ƴaƴan mutane. Me ya amfani wannan iyaye da suke barin ƴaƴansu suna fitowa da waya zuwa makaranta? Wannan ba daidai bane, kuskure ne. So yana da kyau a kula da wannan. Sannan malamai su ma su daina kiran yara suna nuna musu waya, in dai ba wani abu ne na karantarwa ba. Amma wani malamin sai ga yana koya, yana kunna yara waya, yana kunna musu drama, yana musu wasa a aji, ko yaro yayi kaza a bashi waya. Wannan ba daidai bane, wannan kuskure ne. Fata na Allah ya sa mu dauki wannan shawarwari don mu inganta karatukan mu. Wannan makaranta ta At-Tamayyuz a wannan gari na Kaduna, muna fatan Allah ya sa mata albarka. Allah ubangiji ya sa alkhairi. Dan Wa'iz ibn Salih shugaban wannan makaranta, ina maka addu'a Allah baka jagorori da za su rufa maka asiri, su taimake ka, ku haɗu ku haɗa kai a taimaka wa wannan makaranta ta ci gaba. Mutanen wannan unguwa, ina muku murna na samun wannan sabon gini mai kyau, to the high standard, a wannan unguwa, a wannan gari. Allah ubangiji ya baku yin amfanuwa da wannan makaranta. Bari da ka ta ana akwai sabuwar da yawa, amma saboda muna kan hanya, kuma muna ba da uzuri insha Allah ta'ala, saboda muna kan hanya ba za mu iya tsayawa a ce an gama komai da mu ba. Muna fatan Allah ya ba mu nasara, Allah ya ba mu dacewa. Kun san yadda hanyoyin ƙasar namu suke, sai a hankali, dole ka tafi cikin ido yana gani. Allah ya ba mu dacewa, Allah ya sa albarka a wannan makaranta. Duk wanda ya zo wannan guri, Allah ya masa albarka, Allah ya biya muku buƙatu iyayen yara, ƙoƙarin da kuke, Allah ya ƙara muku himma da ƙoƙari, Allah kada ya gajiyar da ku, kuma Allah ya riƙo da hannunku. Na ji daɗi yadda na ga tsarin makarantar nan, na ji daɗi yadda na ga irin malaman makarantar nan, da irin tsarin da suke da shi, da tarbiyyar da na ga yaran suke da shi, da kuma ainihin wato ilimi da ake bayarwa ingantacce, ba ƙarya a ciki. Wallahi wannan abin farin ciki ne ƙwarai da gaske. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.